النبي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ما سنة الشيء الإسلامي أخبرك أن عليه محمد الدين في جهر برنا أبرم لحبري أيو أشيرين لشيلة جوتا رمضان في جرر من صلى الله عليه وسلم في مجدد في بلد أشيرين لتبوتا عندكما shi ne dai da bakwai ga watan goma shekarar miladiya ta 2007 shi ne suratul yunus. Kafin mu fara da ayoyin da za mu fassara a yau, ko tambaya guda biyu da za mu fassara. Na farko, wannan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haji da hada madara da kifi a cikin lokaci guda ba tare da bada tazara ba. Yaya kuma matsayin hada madara da ƴaƴan itace musamman ma irin jos hadisi ne mara tushe mara asali, ana samun sa a littafin lugha wajen da suke maganar wawul maiya. La tashrabu al-laban wa ta'kulu as-samak wa ta'kulu as-samak wa ta'kulu as-samak wa la tashrab wa ta'kul. Wajen dai iranin wannan wawul maiya din a dafi za'i to adan ne suke kawo nabi a ba wa hadisi ne na wannan sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mutum cewa ko ka sha nono ka haɗa kifi zai jawo maka kaza da kaza da kaza, wannan idan likitoci ne suka yi bincike suka gano a tabbata hakan yana iya cutarwa, shi kenan sai ka bari saboda zai cutar da kai. Amma kada ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hana a yi wannan ba hadisin manzo Allah ba ne. Za ka abin da kake so ko ake bukata, tambaya take bukata a gina a kan wancan hadisi, kaga idan hadisin ya rubuce ginin da za a yi a kan shi ma zai wuce. Saboda haka magana ya yi kasuwa ba kasuwa. Wannan kuma yake cewa mutum ne a cikin hira da abokansa da wasa, sai ya ce ya ci Qur'ani akan ya rubuci ya ci Qur'ani akan ba za a bada madarar gwangwani da ƴaƴansa jarirai ba. Bayan ko ba wai da gaske ne ya yi, ba wai da gaske ya ci Qur'ani ba, yana nuna yadda yake yin yin hakan ne. Sai dai matarsa ta shayar da yaransa ruwan nono, har to tambaye dai abin da yake so cewa to matarsa za ta ci gaba da shayar da yaransa ruwan nono ne har sai mun dalilin da za su sha su ko kwaya. Na farko dai gurucin ya ci Qur'ani ban san shi ba, yaransa shi ne ya ci Qur'ani, to ina ji zan kwar nan ba ku kwanci yawa. To ya yi rantsuwa ya san a zuciyarsa ƙarya yake, wanda ita ce yaminu ga musu ba ta da kafara kalo da muminta. An kira wata yaminu ga musu da yana haka da musu sahibin hakan nan, yana nuna ma'abocinta a cikin wuta. Duk wanda ka yi kasan ƙarya kake yi, ita wannan rantsuwar ba ta da abin da zai kankare laifi, sai da kake da istighfari ka tuba zuwa ga Allah, in ya so ya bi maka, in ya so ya kama ka da wannan laifi. Saboda haka maganar ko a ce matarsa ta tattasha da ƴaƴansa masu abin nan madara saboda wannan rantsuwa ta ƙarya da ya yi ba su ba. Matarsa za ta ci gaba da shayar da ƴaƴansa abin da yake ganin zai amfana da su.
Wow.
maɗaukakin sarki ya ce wa la ya'budunka qaumuhu, kada irin maganganun da suke yi su bakanta masa. Innal izzata lillahi jami'a, lalle izza ɗaukaka ta Allah ce gaba ɗaya. Huwa as-sami'ul 'alim, shi ne wanda yake mai ji, shi ne masani. Ala ku saurara, inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lalle waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa duk mulki ne na Ubangiji. Wa ma yattabi'ul ladina yad'una min duni Allahi shuraka, waɗanda suke kira ba Allah ba, ba wani suke bi ba a matsayin abokan tarayya. In yattabi'una illa dhanna, ba komai suke yin face da to, wa in hum illa yakhrusun, ba komai suke yin face shaci ba. A jiya mun yi bayanin, ko mun ƙarasa bayanin abubuwa guda goma waɗanda auliya'ullahi suka sha bamban da auliya'ur-rahman a cikinsu. Abu na goma shi ne ban faɗa ba, shi ne ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙarara a faɗake, a farke, a kore yanzu suka ga dama haka. Wannan shi ma matashiya ce ko abin nan gaba ce da mun yi magana a baya akan shin zai yiwu mutum kawai saboda wani taka bayan mafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaishe yi bayani a kan wannan a daɗe, ka ce cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya yi wannan cika bakin, da yana Abubakar duk kusanci shi da manzo Allah bai wannan cika bakin, da yana Umar, Usman, Ali, haka nan dukkan sahabbai babu wanda ya taɓa fitowa ya ce shi ya ga annabi ido da ido, ballantana ya ce ya ba shi wani abu, ballantana ya ce ya shiryar da shi kan wata falala, taɓa yin haka ba. Haka nan tabi'ai ba su taɓa samun wani matsayin da suke da su, haka nan waɗanda suka zo bayan su. Annabi kuma ya ce khairul quruni khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, babu waɗanda suka kai waɗannan mutane alkhairi cikin su babu wanda ya yi wannan da'awa, babu wanda ya cika baki irin wannan cika baki. Kaga wanda ga baya bayan shekara da bullai ya zo ce shi yana ganin annabi kuli da mutu kullun ya tashi sai ya ga manzon Allah, akwai wani ma da aka hankauto a mutiyar hankauto a cikin littafin sa tanwirul halaq fi jawaz ru'yati an-nabiy wal mala, yake cewa akwai ɗaya daga cikin su, ina tsammanin ya jingina magana zuwa ga Abu al-Abbas al-Mansur, yana cewa law kujiba anni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarfata aynin ma a'adtu nafsi min al-muslimin, yace wai da za a sha makance maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da kintawar ido, to da ya fidda kanta daga cikin sabon musulmi, wato shi babu lokacin da kawai ba a ganin manzo Allah, da za a sha makance masa kintawar ido kaga baya bacci, ya nuna a rayuwarsa baya bacci, dan yi bacci wanda yake bacci baya ganin abin da yake bayyana. To irin wannan a aqida mu ba mu yadda da ita ba, kuma babu wani abin da yake nuna haka, mun yi magana dodo a kan wannan. To Allah madaukakin sarki a wannan aya yana ƙara jan hankali da kwantar da hankali na annabi sallallahu alaihi wasallam da duk mabiyansa game da abin da suke gani na ƙaryatawa da izini da jifa da baƙaƙen maganganu da arna suke musu, abokan gaba suke musu. Allah yana kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya damu, kada wannan ya ɓata masa rai, kai ya sa shi cikin damuwa. Haka nan su ma mabiyansa kada wannan ya sa su cikin damuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ana jifa sa da kalmomi iri iri, ana ce da shi makaryaci, ana ce da shi matsafi, ana ce da shi boka, ana ce da shi mawaki, ana ce da shi mai raba kan jama'a, ba abin da ba a faɗa masa ba. Allah ce to kada wannan ya bakanta masa rai, ba a gurin da yake neman ɗaukaka ba, ta yadda zai damu dan ya rasa ɗaukakar da za su ba shi, ɗaukakar da Allah ce. A gurare daban daban Allah madaukakin sarki ya yi wannan hani ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda al'ummar kama za ta shiga ƙarƙashin wannan hani, ko ma kamar yadda wasu malamai suke cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ake nufi da wannan hani. Allah ya ce wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum lan yadurru allaha shay'a yuridu allahu an yaj'ala lahum hazzan fil akhirati wa lahum 'adhabun 'azim, kada waɗanda suke gaggawa cikin kafirci kullum tunanin su me za su yi su zo da kafirci, kullum abin da suke tunani me za su yi su keta dokar Allah, to kada wannan aiki nasu ya makanta maka rai, sani ba za su iya cutar da Allah wani abu ba, Allah ne ya riga ya yi nufin ba zai sanya musu wani rabo a lahira ba, kuma suna da azaba wacce ke gagaruma. hakanan Allah ke cewa la yahzunka alladheena yusari'una fil kufri min alladheena qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladheena hadu sama'una lil kalimi sama'una lil qawli akharina lam yahzun Allah mazubin sarki yace kada wadanda suke gaggawa da gaggawa a cikin kafirci kada su bakanta maka rai daga wadanda suke cewa mun yi imani da bakunan mu amma zuciyarsu ba ta yi imani ba da wadanda suka ce mun tuba su ne Yahudawa sama'una lil kalimi wanda kullun suka ji ƙarya ita suke karɓa su yi aiki da ita kullun suka ji maganganun wasu mutane masu adawa da kai maganganun da za su cutar da kai to kada wannan ya bakanta maka rai a wani gurin Allah madaukakin sarki yana cewa man kafara fala yahzunka kufru ilaina marji'uhum jami'an fa nunabbi'uhum bima 'amilu inna Allaha 'alimun bi dhati as-sudur wanda duk ya kafirce ya kangare kada wannan kafircin nashi ya bakanta maka rai ya sa ka baki rai dukkanin shi ko gaba ɗayan su makoma su zuwa gare ni kai kuma za mu ba su labarin irin abubuwan da suka aikata na aika lalle Allah masani ne ga abubuwan da suke cikin zukata a wani gurin kuma yana cewa fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna kada maganganun da suke yi su bata maka rai lalle mu mun san abin da suke koyewa mu kuma san abin da suke bayyana Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma cewa su kwantar da hankalin su kullu kullam arna kullu kullam ma kirai ba zai cutar da su ba Allah yana tare da su kuma yana sanar da abin da waɗannan suke yi na makirci da kullu kullu shi ne zai ba su kariya yace innal izzata lillahi jami'a daukaka girma izza ta Allah ce mulkin sani shi ke ba da ita ga wanda yake shi yake ba wa mu'minai izza yake ba wa manzanninsa izza yake ba wa mu'minai izza izza ta shi ke ba waɗanda suke faɗa da su wasu kasu wa su za su ba ku izza Allah yana cewa man kana yuridu bil izzata falillah idan ba su rike su ba tattalin arzikin su zai lalace idan ba su rike su ba za a yi babu su don haka suna so komai a dama da su don haka sai su rike waɗanda suke kafirai masoya na ƙofar suna bayyana musu a tsiransu suna ma haɗa kai da su a kan cutar da addinin musulunci Allah ya ce waɗannan wani girma suke nema a wajensu wani abu na ɗaukaka suke nema a wajensu su ai ɗaukaka gaba ɗaya ta Allah ce mata su bace kamar yadda Allah yake ce sai ya fitar da shi shine Allah ya ce a gaya masa ai izza ta uban ta Allah ce ga manzansa da mu'minai ga annabawa ya rubuta rinjaye ga mu'minai matukar sun tsaya a kan tafarki matukar sun riƙe Allah to Allah zai ba su rinjaye ka tabar bahu na ahli banna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz tunda izzar tashi ce girman nashi ne ƙarfin nashi ne sai wanda ya ga dama zai rawa Allah ya ce ya riga ya rubuta ya farlanta ya wajabta sai ya ce ni da manzannina mu za mu rinjaye lalle Allah shi ne mai cikakken ƙarfi shi ne gagarama ba Allah yana cewa wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun lalle kalmar mu ta riga ta gaba an riga an rubuta ta an tsare ta an wajabta ta a cikin kundi na lawhil mahfuz cewa lalle bayin mu manzanni su ne waɗanda za su yi nasara kuma lalle rundunar mu ita ce za ta yi nijar inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لن يمي ذا مقوم كوا من ذنبه ذا مقيم كام وأن دستي إيماني أنا لا يوم الدنيا بكما رانا الله لا رانا دم وشيدا ذا سبايا أكنا النبي موسى يجيع وبتع نمسى شوا كذا قال يمكن أن هالي نسيك تسمى تسيك دولا قلت دمسي دترجمة da maki da tsangwama wanda Fir'auna yake nuna musu kada wannan ya sa su yi sanyi kada wannan ya sa su damu qala musa li qaumihi ya qaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal akhiratu lil muttaqin annabi musa alayhi salam ya ce wa mutanansa ya ku mutane na ku yi hakuri ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri nan ne kasa duniyar gaba ɗaya ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayansa kuma wani azumatu karshen al'amari kyakkyawan karshen al'amari yana ga waɗanda suka yi imani saboda ka izza ta ubangiji ce ko da yaushe yana da kyau mumini ya dinga jin wannan a zuciyarsa ya dinga jin cewa izza ta Allah ce
girma na Ubangiji shi ke da ɗaukaka, shi ke da ƙarfi wanda yake zaunin kanahi ba ya da ƙarshi. Don haka ko mene ne in ya sa gaba ya sa Allah a ciki, to Allah zai iya bashi. Kada ya dinga jin shi ƙasƙantacce ne bayan yana tare da Allah, kada ya dinga jin shi wulaƙantacce ne bayan yana tare da Allah. Matuƙar ya riƙe Allah to ya ji izar Arab, wannan imanin da yake tattare da shi shi zai haifar masa da izar. In kuma ya ji izar ɗin Allah yana tare da shi zai nuna masa lalle shi azizu ne, shi gagarbado ne mai iya. Haka sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsu suka nuna, ba su taɓa nuna karaya ba, ba su taɓa nuna karaya ba a cikin kowane irin yanayi suka samu kansu. Wa'un yanayin da su suke sama ko yanayin da aka kauce su, suna jin dai su ne a sama, ba sa jin cewa su ne a kan. Ubay ibn Adi yayin da kafiran Makka suka kama shi aka je aka ɗora shi akan itace za a kashe shi a giciye shi, a lokacin ana yi masa maganganu na baƙin ciki ana jiran lokacin kisa yayi a kashe shi. Abinda suke tambaye shi cewa yanzu kana jin a ranka ina ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne a wannan matsayin kai kana gida? Ya ce ina, ai ko da wasa ban taɓa jin cewa ina sha'awar in zamo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo ya taka kaya ma ni ina can kwance a gida cikin iyalaina hankali kwance. Ya ce ban taɓa jin wannan ba. Yana wannan yanayin yana nuna musu izza, izza ta mumi, yana nuna musu cewa lokacin da Rabi'i ibn Amir ɗaya da cikin sojoji na Sayyidina Umar aka aika shi gurin komanda Rustum na Farisawa, a lokacin Farisa tana ji da kanta kamar yadda muke ga Amerika ɗin nan tana afafa tana barazana tana zarewa duniya ido, haka rashi haka Farisa take a wancan lokaci. Sun goyo gayya da ƙansu da ƙwarƙwatarsu sun fito da miyagun makamansu a kan sai sun murƙushe daular musulmi. Lokacin musulmi in aka kiyasta rundunar musulmi da rundunar Farisawa ba ka iya ce wannan sun zo da sojoji ba su wuce 30,000 ba, waɗancan sun zo da sojoji 150,000. Ina za ka haɗa da aka tura Rabi'i ibn Amir aka ce ya je ya ga Rustum ya isar masa da saƙon musulmi, ba ƙauye ne amma yana da izza ta musulmi, yana da izza ta mu'min. Haka ya je lokacin a yayin da sarki abin nan sarki Ayyub al-Malik Ayyub sarki na Masar cikin sarakunan mamalik na Masar a ranar Idi ya fito a sojoji ko ina a zage da shi, kuma an san shi da bashi da ta'annufi yana tsaye Ubayd ibn Abd as-Salam ya fito cikin wannan tawaga ya dafa masa kira ya Ayyub, aka yi kira shi ya Ayyub kana ina? Allah ya baka mulkin Masar ka bari ake sai da giya a ko ina da ina, me kike yi? Sai ya wayo ce ai ba a zamanin ka aka buɗe waɗannan gidajen giya ba, tun zamanin baban sa ke, tun zamanin baban sa aka yi wannan. Ubayd ibn Abd as-Salam ya ce ashe kana daga cikin waɗanda suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharin muqtadin, mu mun samu a iyayenmu ne kan wata hanya saboda haka ita ma wannan hanya ta bude. Inda nan sarki ya ce to ina da ina ne, ina da ina ne ake sai da giyar? Aka gaya masa ya rubuta ya ce aje maza a rushe gurare. Ya ake ya samu wannan ƙarfin izza? Shi yasa lokacin da suka dawo almajirin sa yake tambaye su ya aka yi ta iya fuskantar sarki Ayyub da irin wannan maganganu a cikin tawagarsa da sojojinsa da makamansa? Sai ya ce da shi na gan shi yana wani jiji da kai ya ta'aza fa aradtu an uhilahu hatta la takbura nafsuhu fa tu'min, فأردت أن أهينه حتى لا تكبر نفسه فتؤذيه. sai ni kuma na so in kankantar da shi don kada zuciyarsa ko girman kansa ya je ya cutar da shi. sai ya ce da shi baka tsorata ba lokacin da kake magana alam kafa ana kusa minhu wa min bakshatihi wa saqwatihi baka ji tsoranta ba baka ji tsoron namansa ba. ya ce ina istahdartu haibatallah fa ra'aytu al-malika amami kal-qit. ya ce da na halarta girman Allah ne sai na ga sarkin a gabana kamar mage yadda nake ganin mage haka na gan ya halarta haibatan ma girman ubangiji ya halarta girman ubangiji ko wani da aka kawo shi gaban wani khalifa azzalimi khalifan yana magana shi ma sai ke magana malami ne in yayi magana shi ma sai ya magana ya ce yaya kake jayayya da ni in faɗa ka faɗa. ko malamin dan yace da shi a Allah yana cewa yawmata kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai za ta zo tana jayayya dan kare kanta. afa nujadilu Allah jidalan wala nujadilu ya halatta mu yi wa Allah ja'in ja kai mu ranzo maka a fadar Allah ranar gobe kiyama wasu za su yi ja a ce kaza su ce kaza kai a fadar ka ta duniya ka ce ba za mu ja ba. yace in magana ta yadda kake izza ta mu'mini izza ta mu'mini ita ce za ta sa haka. akwai wani malami daga cikin malaman shaf ana ce da shi Sa'idul Halabi ɗaya ne daga cikin manyan malaman shaf a zamanin a lokacin daular Usmaniyya da ta kare ta takataki. a wannan lokaci akwai Ibrahim Basha dan sarki Muhammad Ali Basha wanda suka san tarihin daular Usmaniyya sun san zalincin shi wannan Ibrahim Basha. ya shiga ɗaya daga cikin masallatai na Halab masallatai na Dimashq cikin ƙasar Siriya. wannan malamin yana zaune da almajiransa suna darasi ya miƙe ƙafa ya shigo da shi da hashiyarsa da rundunarsa amma wannan malamin ko bai zauna ba ƙafarsa a miƙe ya ci gaba da darasi. sai wannan abun ya sa shi sarki ya ji wani abu ya koma sai ya ɗauko kuɗi mai yawa sai ya ce a je a kawo wannan malamin. ya tura wani sojanta yana zuwa malamin ya ɗaga kai ya dube shi na Allah ko sisi ba ya da shi malam ya dube shi ya ce ka je ka gaya masa annabi ya muddu rajulahu la ya muddu yada ka je a gaya masa wanda duk yake miƙe ƙafarsa ba ya miƙe hannu wanda zai iya miƙe ƙafarsa wannan izza na fi ƙarfin kuma ya miƙe hannu wannan ita ce izza ta mumini. kuma izzar mumini daman sai ya ga girman izza ta ubangiji in bai ga girman ubangiji a zuciyarsa ba zai iya wannan ɗin ba zai iya wannan amma da zarar zuciyarsa ta cika da ganin girman ubangiji to ko wani irin yanayi yake izzar ba za ta bar shi ba. sayyid kutub mai tafsirin fi dalal qur'an lokacin da Jamal Abdul Nasir ya yanke hukuncin sai ya kashe shi a daren da za a kashe shi aka tura masa wata ƴar uwarsa Amina kutub aka ce ta je ta same shi kalma ɗaya ake so ya rubuta ta ya janye abin da ya yi a baya yana ba da haƙuri in yayi wannan an ya taimaka maganar hukuncin kisa da ake cewa za a zartar masa nan da ƴan awowi an janye ya duba ya ce da ita idan sun yi min hukunci ne na kisa da gaskiya to bai kamata in ce ka a zartar da gaskiya a ɗaya in kuma bai ta ƙarya aka yi min wannan hukunci to na fi ƙarfin in nemi ƙarya ta yi min afuwa. shi na fi ƙarfin in nemi ƙarya in ce ƙarya ta yi min afuwa na fi ƙarfin ba 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 zai iya wannan don haka mu ne a duk inda yake kamata ya yi yi wannan izza din wani sai ka ga ba wai barazana ta duniya ba a'a dan kyalkyalin duniya shi zai sa ya zubar da izza sai ya faɗi nan da nan ka ga ya rubuta ciki ya yi flat saboda wani abu na duniya ba wai barazana ba ba wai an ɗaga makami a kansa ko ta kogi ko wani abu ba a kawai ƙyalƙyalin duniya ne zai sa ya fi gaba ɗaya ya tattara abubuwan da yake da shi na gaskiya ya ake gefe gida. Wannan bai halin ku da izzar Ubangiji a zuciya kuma ba zai samu wannan izzar. Allah ce innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul 'alim. Izza ta Ubangiji ce gaba ɗaya, shi ne wanda yake ji, shi ne mafi, shi yake jin irin halin da kuke ciki, shi yake sanar da irin halin da kuke ciki. Saboda haka kada abinda kuke faɗa ya bakanta muku ne, kada ya karu muku da hankali. Allah zai yi maganin su. Shi ya sa mu'minai duk irin wannan abubuwa da ƙurar da ta tarnike, duk wannan ƙurar da ta tarnike ba za su sun ji sun karaya. Na akwai waɗanda za ka samu sun karaya, mu'mina da gaskiya ya kuma haka. An karya mu aka zo kaza, an kashe mu abu kaza, an kashe mu abu kaza, ayya kuwa ma mu ne masu gaskiya. Akwai wanda sun sai su suna wannan shi'un da kai tambayar kan anya mu ne masu wannan gaskiya. To idan ya san cewa al'amarin a hannun Allah yake, shi ke danka shi ba wanda ya so, ya kwace ba wanda ya so, haka ba zai damu ba, ba zai damu ba. Allah yake gaya mana cewa izzar tashi, shi yake san sarrafa ta yadda yake so. Don haka sai ku ƙara ƙarfafa wannan ma'anar, ya ce ala ku saurara mu, inna lillahi man fis samawati wa man fil ard, waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa duk mulkin Allah ne, halittar ta ne bayan ta ne. Don haka babu wanda ya isa ya taɓa ku da cutarwa Allah bai so wannan, sai abinda Allah ya so. Tunda mulkin sa ne, duk abinda kuke ganin za ku samu daga wajen su, kada ku taka zamani za ku same shi ne ba tare da Allah ya so ba. Sai Allah ya so ku samu za ku samu dan mulkin nashi. Sannan su waɗannan shi yasa Allah ya kawo abin da tuzar man ba da ma ba, kamar yadda yake a wata aya da aka ce lillahi man, in ana magana ne akan waɗannan kafiran waɗanda ake ganin za su wani lalace, to su da abin da suka mallaka gaba ɗaya a hannun Ubangiji ce sai yadda Allah ya ce. Tunda haka ne bai kamata ku ɓata ranku ba ko ku damu akan irin abin da suke yi. Wa ma yasalu alladhina yad'una min dunillahi shuraka, abinda waɗannan suke yi na ababen bauta ba Allah ba, ba wani abu suke yi na ababen tarayya, ma'ana waɗannan abubuwa ba su cancanta su zama abokan tarayya ga Ubangiji ba, sai ya zama shuraka a lidda kullu na ma ya sanya ma dinnan ta zama mace istifhamiyya. Wa ma yasbiqu ay ayi shay'in yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka, waɗanda suke kiran wani ba Allah ba, wani abu suke bi, ma'ana ba wani abin da suke bi na gaskiya, ba ta bin wani abu na gaskiya, abinda suke bi holo holo fanko ne, ba zai amfana da shi komai ba. In yattabi'una illa dhanna, ba komai suke bi ba face da su, wa in hum illa yakhrusun, ba komai suke bi ba, ba komai suke yi ba face shaci faɗi, abinda suke yi zato ne, abinda suke yi kama kama ne ba bisa hujja ba. Allah ya ce
والذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
الله ما أوتك إن سلك يتشي شيني هو الذي جعل لكم الليل شيني وندى يسجى مفدري لتسكنوا فيه دمك سامون قوى أتكين wannan hara ya sanya muku rana mubsiran, bai ba ku damar gani za ku gan abubuwan da kuke aikatawa. Inda fi zalika, lallai a cikin yin wannan la ayatin, akwai ayoyi li qaumin yasma'un, amma ga mutanen da suke masu ji. Allah madaukakin sarki ya sanya dare mai duhu domin mutane su samu nutsuwa a ciki, su samu hutu a ciki. Ya sanya rana mai ba da damar a gani kaga abinda kake aiwatarwa na maslaharka, domin mutane su motsa su yi kai kawo don gudanar da ayyukansu. Allah ya yi waɗannan ni'imomi ne don su zama ayoyi gare ku. Ga su nan dare da rana suna kai komo, dare ya zo rana ta tafi, rana ta zo, yini ya zo dare. Saboda yawan kai komansu ya sa kun shagala, kun sha'a, kun gafala, ba kuma ɗauka ayoyi ba ne, tare da cewa ayoyi aya ce guda da take nuna komai na Ubangiji, shi yake sarrafa kowa. Dan shi zai sarrafa dare da rana, shi zai kawo muku dare in ya ga dama ya kawo muku rana, ya muku mai muku wannan dan amfaninku, yaya ne za su nemi wata izza kuma a duniya idan har wannan abin shi yake gudanar da waɗannan manyan abubuwa, ta yaya ne zuciyarku za ta allaka za ta rake da wani abu? Wurare daban-daban Allah ya nuna mana ni'imar da ya sanya a cikin dare da rana, khaliqul isbah waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana dhalika taqdirul aziz al-alim. Allah ce shi ne wanda ya halicci asbah hasken asbah, ya sanya dare dan ya zama guri ne na nutsuwa, guri ne na samun hutu, ya sanya rana da wata da gudanar su dan su zama abun littafi. Allah shi ne magwaye wanda ya kaddara wannan, shi ne masani wanda shi ya yi wannan kaddarawa. Haka nan a wani guri Allah maɗaukakin sarki yana jawo hankali a kan mu tsaya mu tuntuni cikin waɗannan ayoyin da suke mai mutuwa yau da gobe, ba tare da muna sanar da cewa ayoyi ne manya-manya wanda za su nuna mana uluhiyya ta Ubangiji ba. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum sarmadan ila yawmi qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi diya afala tasma'un. Allah ya ce ku bani labari, in Allah ya mai da dare ya zama muku har abada har zuwa tashin kiyama, akwai wani da kuke bauta wa ba Allah ba da zai kawo muku da haske? Shi yanzu ba kwa ji irin wannan faɗakarwa, ba kwa ji irin wannan kiraye-kiraye da Allah yake rufe? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmi qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi laylin tasbihuna fihi afala tubsirun. Kuma ku bani labari, idan Allah maɗaukakin sarki ya sanya muku yini ya zama har abada har zuwa ranar gobe kiyama, akwai wani ba Allah ba da kuke bautawa da zai iya kawo muku da dare wanda za ku huta a cikinsa? Ashe ba za ku ga wannan aya ta Ubangiji ba, ba za ku kalle ta da idon basira ba? Wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya daga cikin rahamar Ubangiji da ya sanya muku dare da yini dan ku nutsu a cikin dare, ku nemi falalarsa a cikin yini, to wa la'allaka ya Allah godiya a gode maka wannan ni'ima. Allah ya jawo hankalinmu. Muna gani idan dare a lokacin sanyi ne ya yi tsawo, mutum Allah yake gari ya waye da haske. Muna gani idan lokacin zafi ne, lokacin bazara ne, yini ya yi tsawo, mutum Allah yake dare ya yi jiya. Allah ya ce to ku kaddara. Allah ya ja darar bai tsaya ba har a kiyama ta tashi. Ku kaddara ma kun ci gaba da wanzuwa da ran, idan aka yi haka komai lalace. A jajare babu tsautawa ko ku mutu, duk wasu nauyin ku sun su lalace har zuwa tashin kiyama. Haka nan idan aka ja rana zafi ma sai ya kashe ku. So ku kaddara a tunaninku da Allah ya yi muku haka, kuma yana da iko ya yi muku din. Akwai wani ba Allah ba da zai iya jawo muku da dare idan ya hana ku, ko ya kawo muku rana idan ya hana? Ai ga kasashe nan da muke gani, irin kasashen Norway, cikin kasashen Scandinavia din, inda za a yi dare wata uku, wani ma wata shida ba su ga hasken rana ba. A yi wata shida ana rana ba su ga dare ba. Suna nan ku da kuke cikin wannan ni'ima ba za ku san girman ni'imar ba sai in kun tsinci kanku a irin wannan dare. Kaga komai naka cikin dare kake yi. Yanzu ka ce Allah ya jarabi Najeriya da irin wannan daren, yadda yanzu ma ake ta fafatawa da 'yan kusa da barayi, a ce dare a yi wata shida ana dare ka ai da mun kaɗi Allah ya kiyaye. Wato Allah da rahamarsa abubuwa da dama da ya san irin ƙasar da zai ake yi, sai bai danka abubuwa da dama a hannun su a gaban mu ba. Yanzu yadda ake wahalar ruwa a gabas ɗin ake misali, ake bala'in wahalar ruwa a ce a Najeriya ne wannan yake, ba ka da damar ka hatsari ya ka ga ruwa sai gwamnati ta baka kai da tunan yi jana izar ruwan lashi dini sai Allah ya hore mana ruwa ɗin ruwa ƙasashen da ba'a sai ka ga an yi wata shida ba a yi ruwa ko sau ɗaya ba, sai su yi addu'a sai ruwa ɗaya biyu. Babu maganar a yi shuke shuke a samu amfanin da ta hanyar noma. To kai a ce Najeriya ce take rayuwa a cikin irin wannan, me kake da su? Wallahi da yanzu Najeriya sai dai a kira ka makabarta ta 'yan Afirka, wanda ya taso a ce a kai shi makabarta Afirka, sai Allah bai bar abin ba haka, sai yake babu. Sai yake babu, ya ba mu can ƙasa, ya ba mu ruwan sama, ya ba mu can yanayi, ka duba turai ɗin nan daga inda sanyi ya yi yawa, sai kuma garin ƙasashen gabashin abin nan Larabawa su kuma zafi ya yi yawa, mu kuma sai aka samu yanayin madaidaici. To kai a ce mu ne a turai irin yadda ake bala'in sanyin nan sankara na daskare wa mutane a gidajen su, wallahi sai dai mu ta mutuwa, babu abin da za mu iya yi don mu kafa wa kanmu. To Allah sai ya je mu ba irin wannan kasa, wannan duk rahama ce ta Ubangiji da kudin Najeriya za ku gode masa, za ku gode masa. To shi ne Allah yake jawo hankalin mu zuwa ga wannan, yace waja'alna nawakum subata waja'alna layla libasa waja'alna nahara ma'asha, mun sanya baccin ku ya zama hutu, mun sanya dare ya zama sakaka, mun sanya rana ta zama lokacin neman abinci. Wa min ayatihi manamukum billayli wan nahar wa ibtigha'ukum min fadli inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yasma'un. Allah ce yana daga cikin ayoyinsa baccin da kuke yi da daddare da rana kuma ku fita ku nema abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara muku na falala, lalle a cikin yin haka akwai ayoyi da mutanen da suke sauraro suke jin karantarwa ta Ubangiji. Wa huwa allazi ja'ala al-layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nusura, Allah shi ne wanda ya sanya dare ya zama sitira, ya sanya bacci ya zama hutu, ya sanya dare ya zama lokacin fita neman abinci. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, shi ne yake karɓar rayukanku domin yin bacci da daddare, sannan kuma ya san irin abin da kuke kitsawa da rana. Allah shi ma'un lalle cikin irin waɗannan ni'imomi da Allah yake muku akwai ayoyi, akwai hujjoji, akwai dalilai waɗanda mutane idan sun yi izina da su za su gane girman Ubangiji, su gane cewa izza gaba ɗaya a hannunsa take, shi ne mahaliccin sama da ƙasa, shi ne mai kaddara tafiyar dare da rana, komai a hannunsa yake, sai a yadda ya ga dama zai yi. Allah maɗaukakin sarki ya ce tsarin
subhan huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard in indakum min mulkin ghanimin hadha atakununa ala allahi ma la ta'lamun.
Allah ya ce to duk da irin wannan faɗakarwa da jan kulli da Allah yake yi wa duniya, amma ba a fasa samun kangararru ba fuƙararru waɗanda kullum so suke yi yi maganar da ba za su yarda da Allah ba, kawai ittakhadha Allahu walada, suka ce Allah ya riƙe ɗa, subhanahu wa ta'ala ya tabbata da shi, kowanne ghaniyyu shi ne cikakken mawadanci, lahu ma fi samawati wa ma fil ard, abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa duk nashi ne mulkin sa ne. In indakum min sultanin bihadha, shin kuna da wata hujja, kuna da wani dalili akan haka, taquluna ala allahi ma la ta'lamu, ashe yanzu kuna riƙarin magana kuna jingina wa Allah abinda ba ku da ilimi akan sa. Allah ba ku sanki yake nuna mana kan darewar mutane, ka duba irin wannan wa'azi da jan hankali da nusarwa da fadar girman Allah da yake yi, amma duk da haka wasu ba su daina kangara ba, sai su jingina wa Allah ta waya, su jingina masa na kanka, ce Allah ya riƙe ta. Wannan aƙida ce da take nuna sakarci, waɗanda suke da wannan aƙida ba su tsaya su yi tunani ba, ba su tsaya su yi tunani na girman bambanci da ke tsakanin Allah mahalicci da kuma abin da ya halitta. Ɗan adam mai mutuwa ne, duk ɗan adam masu mutuwa ne, ita kuma rayuwa ɗin nan rayuwa ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta zuwa ga wani ajali da ya aje duniya gaba ɗaya da ya halitta, ya mata ajabu wanda iya nan ne za ta ƙare. Ɗan adam yana mutuwa, tun da rayuwa ɗin nan ba za ta ƙare ba sai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta, wannan kenan zai hukunta a dinga samun hayayyafa, a dinga samun ci gaba na hayayyafa cikin ɗan adam da cikin halittun da Allah ya yi, don ita wannan rayuwa ɗin ta ɗore a cikin haka. Don haka aka samar da haihuwa, ɗan adam zai haihu, dabba za ta haihu, duk abin da ake da shi yana yaɗo yana ƙaruwa saboda rayuwar ta ɗore. Ɗan adam yana rauni, yana rauni ya kasa ya tsufa ya yi rauni, yawo da za da mutum zai haifa shi ne wanda zai zama madadin wannan ƙarfin da ya rasa, wannan ƙarfin da ya rasa, wannan yaron da zai haifa shi zai zama madadin ƙarfin da ya rasa, shi zai tashi don ya yi yunƙurin raya duniya kamar yadda Allah ya so a raya ta, ya taimakawa masu rauni da tsofaffi waɗanda suke da sauran rayuwarsu har zuwa su kai ƙarshen rayuwarsu. Don haka Allah ya kaddara haihuwa a cikin ɗan adam, ɗan adam su ne suke gwagwarmaya da fafutuka, suke ma wani lokaci yaƙi da magabtansu. Babu shakka idan ɗan adam yana rayuwa cikin irin wannan yanayi zai buƙaci wani tallafi, zai buƙaci waɗanda za su mara masa baya. Babu shakka ɗa shi ne mafi kusa da ya zama mai taimako, mai tallafawa, mai mara baya ga ɗan adam wajen gwagwarmaya da yake yi. Don haka Allah ya ƙaddara haihuwa a cikin mu. Haka nan ɗan adam su ne waɗanda suke kai kawo da fa’idarsa wajen neman dukiya su tara. Wajen wannan faduwa haɗuka shi da kai kawo da suke yi suna buƙatar masu taimaka musu. Babu shakka wannan zai sa su buƙaci ‘ya’ya don su taimaka musu, kuma abinda za su tara su bar musu. Wannan zai sa Allah, wannan ya sa Allah ya samar da haihuwa tsakanin mu. To waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah ya buƙata su. Tunda baya buƙatar su, kaga baya buƙatar haihuwa. Allah maɗaukakin sarki rayuwarsa ba mai zuwa ƙarshe ba ce, bari a ce zai tafi yana buƙatar wani wanda zai maye gurbinsa. Allah maɗaukakin sarki baya ba wani lokaci da zai yi rauni, yana nan cikin ganiyar cikar ƙarfinsa, saboda haka ba zai buƙaci wani da zai tallafa masa. Allah maɗaukakin sarki komai a hannunsa yake, dukiyar shi yake raba ta, bari a ce zai buƙaci wani wanda zai tallafa masa wajen neman dukiya ɗin. Saboda haka dan menene za ku ƙirƙiri ɗa ku jingina wa Allah? Babu shakka da kun tsaya kun yi tunani da tunani na basira da Allah ya ba ku, da kun fahimci wautar da take cikin irin wannan aƙida ta cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ta, shi yasa sai ya fara da ya ce huwal gani, shi ne wanda yake da cikakkiyar wadata. Allah shi ne mai wadata, wadatar ka kuma ita ce cikakkiya, don baya buƙatar tsoka duk wadatar da Allah zai baka sai ka ga kana da buƙata. Babu wata wadata cikakkiya sai ta Allah. Yanzu ka duba duk irin mulki da Allah zai ba mutum, sai ya buƙaci na ƙasar shi, sai ya yi buƙatuwa zuwa da ƙasar shi, sai ya buƙaci ɗan shara, ya buƙaci masu girke-girke, ya buƙaci ɗan aiki, ya buƙaci direba, ya buƙaci, ya buƙaci, ya buƙaci. In ba waɗannan rayuwa ba za ta yi daɗi. Dole yana da talaucin waɗannan mutanen, ashe kaga babu wadata ce, dole akwai talauci tattare da shi. Wa koya su annasu linnasi min badwin wa hafiratin ba'dhum li ba'd wa in lam yash'uru, haka mai hikima yake ce mutane da 'yan ƙauye da 'yan birni sashi ko da sashi ma zai yi juna hidima ne, ko da ba su sani ba. Kowa bawan kowa ne, sarki bawan talakawansa ne, talakawa bayan sarkinsa ne, kowa na buƙatar kowa. Allah shi ne wanda baya buƙatar komai a gurin kowa, shi ne wadatar kawai cikin sa. Haka Allah ya ba mutum wadatar gashi a zahiri da wadatar, amma a batin yana cikin wahala. Kai da bai baka irin wadatar ka ba, ka fi shi kwanciyar hankali. Sai ka mai gadin shi shi yake shakar iska ta shuke-shuke da yayi, yana more ka, shi yana cikin wahala. Ya yi dashe da shi a gindin ruwa, ya sayi gida na biliyoyi ta sama, amma rayuwar ta ƙi wa ba daɗi. Yau yana can ƙasa, gobe ya fita ya koma waccan ƙasa, jibi ya ta mai gadin nan na gidan shi zai dinga more wannan abu. Hakan saboda haka babu wata wadata wacce take cikakkiya a umman da Ubangiji. Tunda yana da wadata cikakkiya, bai buƙatar ɗa, baya buƙatar ɗa, bare a jingina masa ɗa. Sannan da zuwa fi sama wata mafiya, abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk mulki din nashi shi yake sarrafa su, shi yake yin yadda ya so da su. To ya kuma zai buƙaci ɗa? zai yiwu ba, dole yana da talaucin waɗannan mutanen shi kaga babu wadata ce, dole akwai talauci tattare da shi ko wasu ko wasu. الناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدم هكذا يمكن ما يكون شيء مثلا إذا أنت أو إذا أنت برني فاشو كذا فاشو ما سوى جولا هدو ما نقول أبو سنجد هو باوان قواني تلكو باوان تلكا وان سلي تلكا وان تلكو سلي تلكو سلي قوانا بقاتر قوا الله شيني وان دبايا بقاتر قوا ما يعبون قوا شيني وداتا سوى تشكي تابعون قوا هذا الله يبا مصوم وداتا لعشاء ظاهري وداتا amma a baɗi yana cikin wahala kai da bai baka irin wadata ta baka fi shirkin sai ka ga mai gadin shi shi yake shakar iska ta shi kashi ta da yayi yana more ka shi a cikin wahala yayi da shi a go agin ruwa ya sai gida na biliyoyi ka ba sama amma rayuwar ta kiwa ba daɗi yau yana can ƙasa gobe ya fita ya koma wancan ƙasa ɗin ya mai gadin nan na gidan shi zai dinga more wannan abu kaga saboda haka babu wata wadata wacce take cikakkiya umman da ubangiji tunda yana da wadata cikakkiya bai buƙatar ɗa baya buƙatar ɗa bare a jingina masa ɗa sannan lahu ma fi samawati wa fil ard abinda yake sama da abinda yake ƙasa duk mulki din nashi shi yake sama ka su shi yake yin yadda ya so da su ya kuma zai buƙaci ɗa sai kuma zai buƙaci ɗa ba me zai yi da ɗa da ka mun kana neman shi ne saboda waɗannan dalilan da muka ambata shi ko waɗannan dalilan duk sun kori gaba da shi ka ga babu dalilin da zai saka jingina masa dan haka hujja ta farko wajen kore wa kansa na farko da yake subhana ya tsarkake zati ya tsarkaka domin ɗa na tawayaci shi ko ya tsarkaka daga tawaya daga hujja ta farko wajen kore wa kansa sannan hujja ta biyu huwal gani shi ne mai cikakken wadata rashin wadata ke sa a buƙaci ɗa buƙatuwa ta ɗan adam rauni na ɗan adam shi ke sa a buƙaci ɗa shi ko ba ya da wannan rauni kaga wannan hujja ce ta biyu wajen kore wa kansa sannan lahu ma fi samawati wa fil ard kana neman ɗaya taya kafafu ka to shi ne ke fada na bayan dake ku buƙatar wani wanda zai taimaka masa wata kaga hujja ta nauke ne hujja ta uku sannan Allah ya ce in indakum min sultanin bi hada kuna da wata hujja kuna da wata hujja da wato Allah yana cewa abinda suke faɗa ba magana ce ta hujja ba magana ce ta dolan magana ce wacce take nuna cewa ba a tsaya an yi tunani ba ba a yi tunani ba ba magana ce da ta jingina da wata hujja ba Allah maɗaukakin sarki ya kirawo hujja da sultan sultan shine iko shine power Allah ya ce wa hujja sultan ibn al-qayyim a cikin miskahu darus sa'ada inda yake bayanin falalar ilimi yace ka dukkan madadin sarki ya so ya nuna falalar ilimi sai ya kirawo hujja ta ilimi da as-sultan as-sultan ba shine power shine karfi to sai Allah ya kirawo hujja ta ilimi da wani ibn abbas yace kullu sultanin fil qur'ani fa huwa hujja duk inda kaga sultan a qur'ani hujja yake ne Allah ce in indakum min sultanin bi hada ma'ana ba ku da hujja akan magana da kuke yi kuna magana ce kuna jingina wa Allah ba tare da ilimi ba in hiya illa asma'u sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan abinda kuke bautawa kuka kirawo su da wasu sunaye kuka ce annabi ne ba ku da wata hujja akan wannan haka nan Allah ya amna kun sultanin mubin kuna da wata hujja mabayyana hujja da take wazi guri ɗaya ne malamai suka samu sabani a alqur'ani cewa sultan a wannan guri hujjar ake nufi ta ilimi ko kuwa ana nufin dukiya da mulki inda Allah yake cewa ma aghna anni maliya halaka anni sultani sultani a nan shine wasu suka ce ana nufin kudura da mulki iko da mulki wato yana nufin zahaba anni mali wa mulki dukiya ta da mulki na yau sun tafi sun banni ba dukiyar ba mulki wasu kuma suka ce a nan matan ana nufin hujja ai in ka ba an hujja ce wa bazulan hujja ta ta yanke mu ta bace mu ba ni da wata hujja yau bayan a hannun ubangiji sai yadda ya so da ni saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya kirawo ilimi da cewa hujja ne ya kirawo ilimin hujja na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa sultan ne iko ne bawa ce domin ita ce take wannan hujja ita take bawa wato hujja ta ilimi ita take sa mai ita ya zama mai power mai karfi ya zama yana da karfi yana da power akan jahilai ibn qayyim yake cewa ban bar ma wannan magana sultanul ilmi a'zam min sultanil jahil power ta ilimi ta fi shafa domin hujja ita ce take jan zuciya koda baka so ba, amma hannu ba zai iya jan komai ba sai dai ya ganga jiki, ba zai iya jan zuciya ba. Hujja ita ce take sanya zuciya a cikin sansari, ta daure ta, ta sanya ta a cikin dukumi, ta jata, ta kaskanta abokin musu ko abokin sabani, ya ji ba yadda zai yi, koda a zahiri zai nuna girman kai, ya nuna saurin kai, amma zuciyarsa dole ne za ta kaskanta, ta kaskantar da kai ta zama ba kowa ba, saboda karfin ilimi, sultani na ilimi, wato fawa ta ilimi ta riga ta mamaye ta, ta bige ta. Allah ya ce, Ibn Qayyim ya ce, sultanul jahi, matsayin da za ka samu na sarauta ko na mulki ko na siyasa ko na ilimi, yana buƙatar a gudanar da shi da ilimi. In babu ilimi, to zai zama kamar fawa ce da Allah ya bawa dabbobin daji, bawa zaki ko damuwa da sauran irin waɗannan namun daji. Ga shi dai ƙudurratun ce bila ilimin wala rahama, ga ƙarfin amma ba ilimi ba rahama. Sabanin sultanul hujja, sultanul hujja sultani ne wanda yake tafe da ilimi wa rahmatun wa hikma. Dan Allah ya ba mutum fawa, in ba shi ilimi da rahama ba sai ya zama wannan fawa ba za ta iya komai ba. Amma ilimi ko da yana tattare da rahama, yana tattare da iko, yana tattare da hikima, wanda ka gan shi da ilimi ya kasa, ya kasa komai. Ko dai ilimin nashi ne mai rauni, ba mai ƙarfi ba, ko ku a'a masu mulki su suka danne shi, suka hana shi sakat, suka ɗaga makami a kansa, suka hana shi motsi. Amma in ba haka ba, Ibn Qayyim ya ce duk inda hujja take, ita take cin nasara da kanta, ba ma sai an samu masu taimaka mata ba. Ita take yin rinjaye a kan ƙarya, ita take murƙushe ƙarya. Shi yasa Allah ya ce, in inda kun min sultanin da haza, kuna da wata hujja mai ƙarfi da za ku bayar, wacce take nuna Allah yana da ɗan, babu shakka ba su da ita. Sai ya ce, a taquluna ala Allahi ma la ta'lamu. Ashe yanzu fa riƙa yin magana da ba ku san kanta ba, ku dinga jingina wa Allah. Wannan ta sa malamai suka ce, duk wanda ya yi wata magana ba da dalili ba, to wannan maganar a bar yatarwa ce, a bar jefarwa ce, ba wacce za a ɗauki ta ba. Kuma ba abin mutumin da yake yana kawo maganganunsa babu dalili. Shi ya sa Allah ce, a taquluna ala Allahi ma la ta'lamu. Kuma wannan ya nuna cewa duk wanda zai yi magana ya jingina wa Allah ba da dalili ba, wannan ƙaunin ne yake yi ala Allahi bila ilmin, magana ce yake yana jingina wa Allah ba tare da ilimi ba, wanda kuma wannan gagarumin laifi ne. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu, abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu nada, abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina. Wannan hanyar idan abin da na lamince maka duk hadarin da ka gamu da shi, ni zan ɗauki nauyin abin. Na lamince maka ka bi ta, ba abin da zai same ka. Sai kai yadda ka bi, sai wani abu ya faru, malamai suka ce ya biya ka. Sai wasu suka ce to inshora ke. Wannan wani bangare guda ɗaya ne ya ɗauki abin, kai ba ruwanka. Shi ya ɗaukar wa kansa, sai aka nazarta mishi abin da ya ɗauka. Inshora kuma ai biya ka. Kaga ai ya san wannan da wannan, to ba zai yiwu ba. Haka nan wasu suke ta ai ya shi shi da muwalati na nusra. Da can mutum sai wani mutum ya zama na gashi nan ba ya da dangi, bai san ƴan uwansa ba, bai san kowa ba, mai rauni ne a gari, sai ya haɗa kai da wani mai ƙarfi sananne a garin akan cewa za mu yi yarjejeniya, mu taimaki juna, mu kare kanmu. To idan kuma wani abu ya faru, abin da na haɗari, za ka ɗauki ɗawainiya, ko ni ma zan ɗauki ɗawainiyan naka. Sannan kuma idan na mutu za ka ci gado. Sai suka ce to insurance. Kaga wannan ma akwai bambanci. Wancan akadi ne na nusra da himaya, ka shiga wato ka sa, duk da cewa ana su suka halatta wannan, sauran malamai da su yi bantakari da wannan sun haramta wannan, cewa ta hanyar abin da a samu mirati, ba za a samu mirati ba ta hanyar himaya. An shafe wannan ayat, wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Allah ya shafe wannan hukunci. Saboda haka akadi ne na nusra, ba akadi ne na kaskire ba. Da istiglali, ka amfana da abinda mutum yake da shi, ka tatse shi ko shi ya tatse ka. Magana ce mai tsawo, saboda lokaci ya kure, ba zan iya faɗaɗa ta ba, amma jumhurin malamai abinda suke tafiya akan haramci saboda abinda ta kunta na garari, saboda abinda ta kunta na caca, saboda abinda ta kunta na bai'ud daini bid-dain. Wasu malamai suka ce saboda abinda ta kunta kuma na riba, domin a cikinta akwai riban nasi'a da riban tafadul. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace, ya yi mana gamdakatar, ya nuna mana gaskiya gaskiya ce, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce, ya ba mu ikon kauce mata, sa mana tsoron Allah a zuciyarmu, mu daina shiga cikin abinda ba mu sani ba. Mu daina maganar da babu da ilimi akan ta, Allah ya hana mu. Ta ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah madaukakin sarki ya ce kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Dan uwa sun yi tambayoyi da yawan gaske wanda malamai daki-daki sun tantance su, an samu kaman guda goma. To amma su din ma saboda wasu matsaloli wanda ba sai na jawabi akan su ba, za mu takaita su zuwa shida. Me tambaya na farko akan Allah, yana tambaya ne akan yaya matsayin wanda yake cin riba ko mu'amala da riba, idan ya baka bashi, idan ya baka kyauta, shin ya halasta ka karba? Tambayar su ta biyu kuma duk a takarda ɗaya, yana so ya ji ya matsayin kakara yake a musulunci.
Wanda sana'ar ta guda ɗaya ita ce harkar riba, yana da kyau a kafa kafa da dukiyarsa, amma an san yana da wasu sana'o'i ban da wannan. Wannan babu komai don kakar dukiyarsa. Maganar kakara, kakara da yadda nake tsammani ita ce ka ba da wani abu tsohoko ka yi cikin a baka sabo, wannan babu komai.
Asalamu alaikum. Ne tambaya ta biyu, yana tambaya ne akan shi kanshi wannan gari da ake yi a banki, kaman ka bada ajiyar kuɗi a savings, to in ka karɓa ya za ka yi da shi? Kuma tambayar ka ta biyu a takarda guda ita ce ya za ni mu samu, wace shawara za ka yi, za ka bayar kai akan yadda musulmi za su samu a banki ta musulunci?
Tambayar farko ni ne mai ansa ta, amma ta biyu masana harkar banki su ya kamata su ansa. Tambayar farko shi ne yake cewa yaya
ƙarin da banki suka maka ya za ka
yi? Yawwa, yadda za ka yi da shi, malamai suna cewa kana iya takallusi da shi ta hanyar yin wasu ayyuka na gama gari na gaba ɗaya. Wasu ma sun fi sifi da ka yi ayyukan da suke ba masu daraja ba, kakka gina masallaci, kakka sai alƙur'ani misali da wannan kuɗin ruwan, amma ka iya gina kwalbati, ka iya gina gada, ka iya abin da cike wani kududdufi da ya damu mutane ko cikin hanya da sauran irin wasu ayyuka, ka iya gina banɗakuna da abubuwa irin waɗannan. Wasu kuma suna cewa ba komai, kowanne ɗin ma za ka iya yi, inda ya shiga cikin dukiya ce ta al'umma gaba ɗaya.
Na'am,
ta biyu kuma masana harkar banki ɗin wanda su ya kamata su yi taro, su zauna su tattauna su ga waɗannan hanyoyi za a bi. Ba malami ba ne zai tattauna maka yadda za ka rufe kafa bankin musulmi. Masana wannan sashin za iya haɗa kai da malamai ɗin a zauna, ana taɓa sun Jaiz Bank wanda yana nan ya kasa haɗa kuɗin da ake bukata ya haɗa, saboda musulmi sun ƙi ba da kuɗin, sannan kuma irin waɗannan guragun fasahohin suna ƙara dukushe mutane. Musan a ce an ƙarfafi wannan, an zo ana irin waɗannan guragun fasahohin, kaga kenan babu wani mutum ma sai an yi wani banki, tunda duk bankunan nan da ake da su na Turai da na waje duk na abin nan na musulunci ne a yadda wannan fasahar take nuna.
Mai tambaya ta gaba yana tambaya ne akan National Health Insurance Scheme, ya ce akan guduruwan kuɗi wani bangare daga cikin kuɗin da ake ba su a matsayin salary, da yarjejeniyar cewa in yi rashin lafiya za a biya kashi 9 daga cikin 10 na kuɗin da ya shafi kiwon lafiyarsa. To ko da yake dai kamar yadda ya faɗa yake wani lokaci akan je ma ya zama na ba komai, to ya matsayin shi kanshi alaƙa da wannan National Health Insurance Scheme din yake?
To da yake abin da yana buƙatar san wato bayanin sa billa sai har mutum ya san sako sako na tunda ni bana cikin sa, amma idan har yadda yake sifantawa din za a yanke kuɗin mutum sannan ko ba zai ga alamun ta ba, zai je ya nema, to ai haramun ne.
Mana in zai ga wannan
idan kuɗinsa ne kamar ajiya ce ake yi masa,
daga baya zai dawo gurinsa, wannan babu komai, duk da cewa bai halatta a tilasta maka ajiya da tilasta a ce da kai sai kayi wata ajiya ko baka so, wannan bai halatta ba. To amma wannan kuɗin naka dai yana nan a matsayin naka, doran da aka ɗauko aka ba kayanka za ka karɓa tunda naka ne dama aka yanka.
Sabbiyar ta yi akan sayan hannun jari ne a irin kamfanonin da muke da su yanzu, sai ya ba da misali yake kamar Dangote.
Hannun jari idan ba kamfani ba ne wanda yake ta'amuli da riba kai tsaye, za ka iya sayan hannun jarinta. Amma hannun jarin banki wanda ta'amulin sa daman da riban ne kai tsaye wanda bai halatta ba, amma irin na fulawa na siminti na waje ya halatta, za ka iya sayan.
Sai mai tambaya na hudu yana tambaya ne akan shi ma'aikacin banki ne, to da ya ji nasiha na malamai akan aikin banki sai ya turo gari, to lokacin da zai bar aikin sai aka yi mishi wani ihsani ko kuma ince allowance ko kuma gratuity, aka bashi kuɗi, to ya matsayin wannan kyautar da aka mishi?
To Allah ya yi in tuntun falakun ru'usu amwalikum la tadlikuna wala tudlamu, abinda yake kuɗinka a wannan lokaci sai ka ci gaba da juyawa, babu wani abin da kada ka ƙara shiga, kada ka tuntu kowa, kada wani ya tuce ka, wannan shine abin da Allah ya faɗa.
Irin mai tambaya ta fita da ƙarshe yana cewa shi dai wato saboda matsayinta ne yana yaro ya kasance ne san addini ne sosai da sosai, to sai dai yakan samu matsala ya ibada sai zuciyarsa ta dinga ba ta gamsuwa da abubuwan da yake, ko yana karatun Alƙur'ani ne sai zuciyarsa ta dinga ƙaryata shi, ta dinga ƙaryata ayoyin da yake karanta, amma duk a lokacin da haka yake faruwa hankalina baya gamsuwa da zuciyata. A wannan lokaci sai na fara istighfari domin laifin da zuciyata take. To shi wannan ba Allah yana tambaya, to malam tambaya ta anan ita ce rashin imani yake kawo haka ko kuma sharin shaitan ne?
To manzo Allah ya faɗa mana cewa dan adam zai zo yana ta tunani waya ne fa masa yana cewa waya daga ya zagar ya ji wannan ya nemi tsari daga Allah, ya nemi tsari daga wajen Allah da kai daga shedan, wanda duk yake cikin irin wannan waswasi ya fi kowa buƙatuwar ya ƙara kulla alaƙarsa da Ubangiji. Maganin abinda zai magance masa wannan shine kulla alaƙarsa da Ubangiji, alaƙarsa da Ubangiji ta ƙara ƙarfi, karatun Qur'ani din nan ya yawaita shi, sannan yawaita shiga cikin wuraren da ake alheri ake karanta, kada warewa shi kadai yana kadai da ya dinga shiga wuraren karatuttuka, wuraren da ake darussa, wuraren da ake karanta Qur'ani, wuraren da ake zikiri, duk wasu abubuwa na alheri inda ake yi ya zama yana gurin, sannan kuma yayi kokarin kauracewa abubuwan da Allah baya. Wani lokaci Allah yakan jarraba mutum da irin wannan idan ya kasance yana fadawa cikin abinda Allah baya, kamar yadda yake falan mazagu a taga mahallu, da zarar ka zama hanya ka saki hanya sai Allah ya zabar da zuciyar mutum. To abinda zai gyara zuciyarka shine ka dawo kan hanya, ka ci gaba da kuma abinda kake da aikin alkhairi, kada kuma ka yadda da abinda zuciyarka take karantar da kai.
Ne wannan tambayan akan kalla yana tambaya ne akan aiki shugabancin wani bangare.